الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باهكم والسلام عليكم ورحمة الله. Zan fara da wasu daga cikin tambayoyi. Mai tambayar farko yana cewa, shin gaskiya ne idan mutum ya samu ana sallah sai ya riki limami a cikin ruku'i, sai ya ruku'i tare da shi, idan ya tashi kuma dole ne sai ya karanta Fatiha kafin ya tafi sujuda? Wannan ba gaskiya bane ba. Idan ka zo ka samu limami a cikin ruku'i, za ka yi kabbara ne ka shiga ka samu limami a halin da yake ciki, wannan raka'ar kuma ka dace da ita. Karatun Fatiha da ya kamata ka yi wa wannan raka'ar ya riga ya kubuce maka, amma ita raka'ar ka same ta. Saboda hadisin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa, abinda kuka samu liman a cikin sallaci shi abinda ya kubuce muku, wato ku biya ko ku cika. Wato ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, abinda ya kubuce ke ku cika. Mai tambaya ta biyu kuma yana tambaya ne cewa, mutum ne ya tashi da azumi bayan ya yi sahur ya koma barci, sai kuma ya tashi ya samu kansa cewa ya yi mafarki har ga najisa a jikinsa, to azumin sa yana nan babu abin da ya shafe shi. Abin da ke walwale azumi tabbas shine ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka sadu da mace. Waɗannan al'amura guda uku sune al'amuran da ke walwale azumi. Amma idan mutum ya kasance ta hanyar mafarki ne ya ji ya kasance mace, ko da mani ya fito masa, wannan babu komai a kansa, da ya farka zai wanka ne don ibadojinsa, amma azuminsa na nan, ba abin da ya shafi azuminsa. Wannan kuma ce ya halatta mutum ya auri jikar yarsa, wato yana da ya wadda take ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ita ya ɗin tana da jika, ya halatta ya auri jikarta? Bai halatta ba. Domin za a iya tambayar ka, ya halatta ka auri ƴar yarsa? Za ka ce ai ƴata ce. Saboda haka da halatta ka auri ƴarta. An gane ko? Wannan kuma yana tambaya dangane da menene ma'anar jiba da kuma hukuncin jiba ga mai azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara jiba, yace zikruka akaka bima yakra, kalinka ambatan dan uwanka baya nan da abin da baya so a ambace shi da shi. Sai Annabi ya ce abin iri biyu ne, idan abin da ka ambata game da shi ya zanto laifinsa ne, siffarsa ce, an gane ko, to kayi jibarsa, wato kayi da shi. Idan abin da ka ambata kuma kage kai masa, wato ba siffarsa bace ba, ka ambaci abin da yake ba nashi ba kuma gashi baya ne, to wannan ka masa buhutan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan shine jiba. Jiba kuma abu ne mai muni a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ce, wala yakad ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maytan fakarihtumu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim. Wato kada tashin ku ya rinka yi wa juna jiba, wato bai halatta ba kai da dan uwanka mace ko namiji. An gane ku? To hukuncin jiba ga azumi shine zai tauye maka ladan azumin ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gargaɗi al'ummar musulmi, yayin da mutum ke cikin azumi, bayan barin ci da barin sha da barin kusantar mace, ha kuma dole ne mutum ya kame bakin sa da barin zagin mutane ko cin naman su ko yi musu ba'a ko zagin su, har yi barazana da cewa ya so da dama daga cikin mai azumin da ba abin da zai samu cikin azumin sa sai kishirwa da yunwa, amma ba ya da ladan azumi. Saboda gaske yana azumi, yana rantsuransa na ƙarya, yana zargin mutane, yana cin naman mutane, to duk wannan ladan azumin su za a ɗauka a baiwa waɗancan mutane, amma shi ba da komai a wajen Allah. An gane ku? Kuma ya faɗa cikin wani hadisi, yace man lam yada qawlaz zur والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دك وان دي سن بزي دين كريابا بزي دين ايكي دزن تكا نكريابا تو ألا با بكاسا كبر شي كو كبر شا معنى أمف أزم انت كبر دايدا أمف نيكي ألا دي سرين جي دبع من تابو من كيه كرسان آية نسبة إن بير قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يوكم ذا متاس فرقا آية تتبع إن بسدا ويزيد الله الذي ناتد هدى. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مودا
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الذين اهتدوا ودنسك سابو سيريا ta hanyar karban abin da ke cikin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yi imani da shi da aiki da shi yau da gobe to ubangiji kuma yazidullahu allazina hatadu huda Allah zai kara musu ta siriyar akan ta sada wal baqiyatu salihatu lalli wanzazzin ayyuka na gari khairun inda rabbika thawaban sunu suka fi wato ainihin sakamako a wajen samun sakamako a wajen Allah ta'ala wa khairul maradda sunu mafi samarwa da mutum kyakkyawar makoma a wajen Allah ta'ala wato Allah na kara masu shiriya shiriya abinda ku shiriya take karuwa da shi shine yayin da dukkan an ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza na aikata wato sai kai kokarin ka aikata to wannan sai zanto kari ne akan imanin ka na da an gane ku ko da lokaci imani yana karuwa yana kuma raguwa abinda ke kara imani shine ayyuka na gari abinda ke rage shi kuma shine ayyukan sako duk mutumin da ke bukatar imani ke ci gaba da haɓaka ya ci gaba da ƙaruwa da yaɗuwa shi ne yayin da duk an ce Allah ya ce ayi kaza annabi ya ce ayi kaza sai kokarin aiwatar su Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi kaza sai kokarin mai santa to wannan imanin ka yana ƙaruwa kenan can a wurin dai Allah ya ce wal ladzina tadawzadahum hudan wa ata'ahum taqwa wato waɗanda suka shiriyu sai mu ƙara musu shiriya kuma ba su taqwa an gane ko liyazadu imanan ma imanihim dan su kare imani akan imanin su na da wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan dai sune ruhin ayoyin da malaman sunna ke kafa hujja da su bisa da cewa imani na karuwa imani kuma na raguwa kishiyar abin da waɗansu ahlul kalam kamar asha'ira suka tafi akai wanda suke cewa al iman shay'un jamid ghayr qabil lil ziyada wala lil nuqsan cewa imani baya karuwa baya raguwa wannan kullallan abu ne guda daya in yana nan yana ne in baya nan to baya nan gaba daya amma a ce ga shi rabi da rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku suka ce ba su yadda da wannan ba to ga wannan ya saba zahirin Qur'ani dan Allah ce li yazdadu imanan ma'a imani kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu dan ne suke imani ke kuma ka ce ne aminu ku kare imani a ce imanin ku na da ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا نعم وتوجد الله الذين هتدوا ذلك الباقيات الصالحات ما لم يكن يسعقاني اكي ودن سكتشوني سمجي قدا جرميني ودن سكتشوني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلمون من قدا سكتشوني الباقيات الصالحات waɗansu kuma suka fassara shi da nau'ikan zikiri da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma gamammiyar magana dangane da albaqiyat as-salihat shine dukkan wani aiki na gari albaqiyat as-salihat khairun inda rabbika thawaba shine babban abin da ya kamata mutum yi yunkurin samu dan su yasa tabbatar masa da sakamako wajen Allah wa khairun maradda shine kuma su samu tabbatar masa da mafi kyawun makoma a wajen Allah sallallahu alaihi
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
يا ثبت أتكم بخاري دا مسلم حديث دا كباب ابن الأرس جنا دين باسي دا مسلم دا كيكرا العاص ابن الوائل سيدو وجنسا كباب ابن الأرس ينا تكين صحبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون وضع سيطر في مسلم في تندة مؤمن كده فرق فرقه العاص بن وائل كمينة تكين تواجيس مكة من ينتع بوتان مكة وتوضع ان فيكي تاكما دمينكي كو كتلي ستاكا هي من دسوا قطعما سنة دا نبقى أبند زي فارو سنة دا مرتبة سنة دا كيما سدن حسن سوا يزي شي باني باشينا انجي خباب من الأرض باني باشينا sai shi ba zan bayar ba. Karfi zai su wanke dogo, ba ni banki na yake ba zan bayar ba. Yace ka bari har sai in an tashi kiyama, sannan ka zo ka karba a wajena. Karshen abin da ya faɗa masa kenan. Yace da an tashi kiyama ka zo ka karba a wajena. Yace to idan ta kike yawa kana da dukiya ne, yace in dai an tashi can ma zan tashi, yadda ka gani a nan duniya da dukiya da yaya, a can ma za a tafi da dukiya da yaya. To shi ne malamai suka ce magana ɗaya daga cikin biyu ne, in ma yana yi masa izgili cewa baka isa mu baka bakin ba, shi ya sa yake masa in an tashi zai karɓa. Wato ka zai izgili ne cewa tashin kiyaman ma babu. In ma kuma wato ainihin yana da awar kamar yadda yake nan da matsayi, to haka lalin tashin kiyama kuma zai tashi da matsayi. Ya manta da cewa manzo Allah sai ya rabba kasu yake shi duniya ariyatin yawmal kiyama, da yawa daga cikin mu ya dangwal a duniya ka daura abin da kake so a tamfari wayi yau ko yau dan ta shi kiyama da ta shi ziyara. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, saboda haka kasancewar anan kana da sukuni ba shi ke nuna a kan kana da sukuni ba, sai ka yi imani ka yi aiki ne. Shi ne Allah ya saukar da wannan aya, a faraita alladhi kafara bi ayatina, shin ba ku gaba wannan wanda ya karyata ayoyin mu na alqur'ani. وقال يسي لقوت ين مالا وولدا تبس والله أجوز القيامة ما جاء أباني ديكي وكما جاء أباني يا شين العصب الوائي في التي أطلع الغيبة شنيالي تجيب يا دنوني يناد له المحفوظ كون ركوتو كفي نعجم لأكر بجامة مربانسة على غيرا وند أتو أكر سنورة له المحفوظ أمسا قال عند الرحمن أعدى كوكما يدوان القول يدعى الله وتجمع جمع من بيه sai daga cikin al'amura guda uku ne zai sa su yi, zai sa yi ta imma da ya zanto ya nuna jihu ya gano, da haka sai ya faɗa imma ya zanto cewa Allah ya ba su tabbata ta hanyar alkawali shi da shi, da haka sai ya faɗa imma ya zanto ƙarya ne ɗaya ba. To dole dai ɗaya daga cikin ukun nan ne ba na huɗu, to wanne ne shi, wanne ne suke ba da gurin kenan kan yashi. Domin aftala al-ghaiba, asalinsa a aftala al-ghaiba, akwai hamza ta asalin kalma din wanda kuke hamzatul wasl ce, akwai kuma hamzatul istifhari. Idan ka idan larabci hamzatul istifhari in ta haɗu da alhamza wanda kuke cikin asalin kalma, sai a shafe ta ɗaya ce ce ɗin abu ba, a sai a aftala al-ghaiba, sai aka ce aftala al-ghaiba kamar astakbarta an kunta min al-alim, ma'ana a astakbarta, amma sai aka ce astakbarta, aka shafe ɗin أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أصل الكلام أصطفى البنات على البنين، سأتي سأتي دار غمزة أتي كالي دار تتوجد استفهام أكو ألام التنباء أكو أأكت لا الغيبة سيالي تجيب نيادنو ومن التنجال تريش وتني شكو تكري تنسيك تكري تنسيك أمس تخذ عند الرحمن أحدا هو يارك القولي تكانوس دا أبنجد معنا بايد دامن دي جنو جيبو bayar daman a ce ya alkawali tsakanin shi da Ubangiji, da haka abin nan da ya faɗa na cewa la'uta yanda malam ya walada ta gajin ƙarya ce, ba haka bane ba labarin da ya, da haka ta Allah ce kalla dan kare ta cikin kina, ana kawo kalla dan tsawa saurara ta ji da kyau, sanattu ma ya kulu, da sannu za mu rubuce abin da yake faɗa, wani muddu lahu min al'azab madda, mu daka masa azaba daɗi a kan azabar da za a yi masa da. Dama sai shi bai yi imani da Allah ba, na biyu kuma sai zo ce la'uta yanna malam ya walada, wata kalmar da za ta ƙara masa zunubi kenan, daɗi a kan zunubinsa da za ta yi, zunubin azabin fawqal azab bima kanu yufsidun, wato daɗi a kan azabar da ta kafircinsa, yanzu kuma ga kalmar da ya zo yi. To malamai suka ce Ubangiji ya ce sanaktu ma yaqulu, da sannu za mu rubuta, yanzu ai da Allah ba Allah ke rubuta ba, zai samu lafiya ke rubuta, ma yanzu min qawlin illa da daga rakibin aski, da mutum ya ga magana za a rubuta ta, to amma nan an ce sanaktubu, an kawo fiil allati tadullu ala taswif, wanda ke nuna nan gaba za a yi abu. Sai suka ce menene sirrin haka, sai suka ce ba rubutun ba ake nufi, da sannu za mu bayyana masa abin da aka rubuta, bayyana abin da ke rubuce ne, amma rubutu yana faɗin magana ya mala'iku sun riga sun gama rubucewa, ba ka jin su, ba a furfin da ɗan adam zai a gidan duniya illa la zahira tibun asir, ba ce akwai mala'ika tare da ce wanda yake da tibun allazi yurasiruhu kenan, asirin bi ma'ana hadirun la yanfaku anhu, wanda yake halarci ba ya bari mutum, a dama mala'ikan da ke dama da tibun asir ne, mala'ikan da ke hagu shi ma da tibun asir ne, domin da rakib da asir ba sunaye ba ne, siffofi ne na su waɗannan mala'iku. Idan an ce rakib mai kiyaye abu, mai kula da abu, wanda ba ya bari wani abu ya kuɓuce masa, idan an ce akid wanda ke halarci baya faki daga inda kake a kowace yana tare da kai har sai ka bar duniya
na'am
abinda duk kafirta yana rubucewa balan tunabin da zaka aikata sanatu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azab madda wa narisuhu ma yaqulu ubangiji ce zamu jaje masa abinda yake faɗa ba yana da wurin da duniya da haka ba karshe mu ne zamu jaje su zai bar duniya zai bar ya'ya kamar yadda ayar baya ta faɗa inna nahnu nursil arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un an gane su wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithu ubangiji ce zamu gaje abin da yake faɗa duk cewa kana da ayar kana da dukiya anan zaka bar su a duniya ba wanda yake zuwa kabari da dukiyarsa ba wanda yake zuwa kabari da yayinsa duk annabi mutum zai tashi ya bar su al-bahri yake da su kuma a tashi a bar su anan wa yatina fardan zai zo mana kadai kace shi kadai an gane ku yani mujarradan 'ala al-mal wal ahl ba dukiya ba ba kana Allah ce wala kad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tad'un haqiqa kun zo mana dai dai kamar da muka halicce ku dai dai an halitta mai koni shekara 40 da suka wuce wani shekara 30 wani shekara 7 da suka wuce wani jiya wani shekaran jiya wani yau aka haife shi wani sai zuku jiji ko gata kaga da dida da dida muka don haka mutu ya kuce wani ya mutu jin shekara 60 da suka wuce wani ya mutu shekaru 5 da suka wuce wani wata 7 da suka wuce wani jiya wani zai mutu yau wani gobe duka da sauran su kuma tattu za su mutu kenan to yadda mutane suka yi duniya sai ta haka za su biya wa Allah dai dai kama khalaqnakum awwal marra tanfarid da muka halice ku a karan farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum duk abin da muka ba ku kun barki a bayan ku ma'ana kun barki a duniya dukiya ta'a mota motoci plotai komai ya aka barki da ka barki a duniya kaga sai idan mutum ya fahimci wannan zai koma wurin Allah shi kadai a yi mutum zaɓi shi kadai ba wanda zai ce zuwa zai koya ka ɗaukan kayan da ka ɗauko wa kanka daga gidan duniya abin duk da kai da jama'a da shi a kan duniya ka barki a nan gurin za ka ji lahira kai kadai ai na ga buga mana misali mutum ne za ka ga wurin attajiri yana da motoci na zamani ga Honda ta zamani ga Bambalasta ga Wasiki amma idan ya mutu wallahi ko dangin gidansa ba za su ce a sake a cikin Bambalasta a kai shi makabarta ba sai da nemo a kori kula ta ɗaukan manja a kori kula ta yi dan ne za ka shiga Bambalasta ka ba ta mutu ya riga ya zama wani ba na ka ba ya riga ya zama wani ba na ka ba da za a ɗauke ka a ce a sa a wannan babbar mota ba in jirgi kake da shi za ka ɗauke ka a sa a jirgi a shimfiɗa tashi ka fasa ka hau a ranar da ka mutu in za ka hau jirgin ma sai da ka sa a jinkotin jirgi daga baya ina jin duk kunga wannan duniyar kenan ai karkan ta tafi shi ne duk babu inda za ka ce labari haka duniyar take fa yadda ka san ɗauruwa a kafin haka rayuwar take gaba ɗaya babu riba ga ɗan adam illa ya ji ƙarin Allah ya ji ƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda zai zo mana shi kaɗai inji Allah ba tare da kowa ba sai shi
wa ta'khudhu min billahi ayatan yaqulu lahum hizza kalla sayakfurun bi'ibadati wa yakunun alayhim zidda
wattakhadhu min dunillahi alihatan waɗanda ba su yarda da Allah ba sun rike waɗansu alloli koma bayan Allah wanda suke tsammani su ne za su tserar da su a gobe kiyama su kai su aljanna su tsantar da su gaba da shiga wuta alihatan waɗansu alloli ya kunu lahum hizza tun a nan duniya suka rike su wani ya kunu lahum hizza don su zama musu wani ƙarfi na musamman wata power za su taimaka musu gobe kiyama shi ne aka ce izzan anan ana nufin liyakunu lahum shufa'a don su yi masu ceton su galibi duk waɗanda suka bata a cutu suka bata galibi duk wanda suka bata cikin al'ummar musulmi da sunan ceto duk wanda suka kaucewa su yi da wani annabi da sunan ceto ne idan ka bi ɗan Musa me yasa kuke zama annabi Musa za su ceci kaɗai zai ceto gobe kiyama ya ceci ku zuwa ina daga wuta zuwa ga aljanna to da haka sai suka bi shi kenan haka idan ka bi Yahudu za su ce sun yi rike zero a matsayin ɗa ga Allah don ya ceci su idan ka bi Quraishawa kafiran Makka da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mala'iku suka bautawa suka ce ai ba wanda yake da gata a wurin Allah sama da mala'iku suka ce ƴaƴa ne na Allah su mala'iku da haka suka rike su a matsayin su ne za su taimaka musu gobe kiyama su za su ceci su su ne da su masu laifi ne amma akwai wanda zai dole ce tsaya musu wanda ba ya da laifi su ne mala'iku kamar da yamsu su yi bisu wasu laifi ne amma akwai mara laifi shine annabi Isa bai tsaya musu kamar yadda yahudu suka yi bisu wasu laifi ne amma sun yi da zuri ba da laifi zai tsaya musu wajen Allah an gane ku kamar yadda kuma waɗansu daga cikin al'ummar musulmi suka rike salihan bayi a ambaci sunan waɗansu waliyyai waɗanda suke mutanen kirki a ce waɗannan sun za su ce cin gobe kiyama a sakamakon haka sai su kibin umarnin Allah sai su tsaya kai kaunar su da waɗannan mutanen kawai ta wadatar su wai ba sai sun yi ibada ba shine wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun riki waɗansu alloli ba Allah ba kaga nan gurin za su yi mamaki sai su ce to ai ya waje ake sun riki alloli ai wannan alloli da ake nufi gumaka akwai waɗanda suke allolin da asalin su gumaka ne sai su kasu akali amma akwai allolin da salihan bayi ne waɗansu suka allantar da su ba wai Allah ne yake su alloli bane ba su ne suka yi tukalin haka a zuciyarsu ko da ba su kurta da baka ba aikin su ke gaskata haka aikin suna fassara sun ɗauki wani abu wanda ba a bai wa kowa sai al'ilahu sai suka bai wa yan nan mutumin to kenan sun sa masa rigarwa rigar allantaka kenan sun mayar da shi Allah ina ba kan cewa da kyau kun ga asalin ceto akwai shi a cikin musulunci ba wai babu shi bane ba amma abin da ake bukata kai wanda za a ceta dama sai kana da wani abu ciko kake nema ka shiga aljanna tun anan kana da imani kana da wadansu ɗan ayyukanka amma kuma kai ta bargaza a kan kai ba daidai ba a kan gurin sai kake neman ya za a yafe maka wancan farillan da su kai za a cika maka wato kenan kamar buhu ne dauke da kwano 40 kana da kwano 30 ko 35 an ce kuma dole sai ya cika 40 sannan ka wuce sai kike bukatar ne wani zai yi tsaya a ce zo kunci to kaga duk mutumin da ya zo da wannan ya yi imani ya aiki na gari kenan yana da buhu mai dauke da kwano 30 ko 35 wani ma 37 abin da yake bukata ciko to a nan gurin sai shi san shi to ya amfane shi Allah da kansa zai ce wani zai kace shi wani ba wani zai magana sai shi Allah ya ga dama mai shaitan ba da dama sai in ce shi wani Allah ne zai ce ake to wani shi yasa ba a cikin shi ne ubangiji ba a ce ko kowa kuma sai wanda Allah ya gani kaga sarka guda biyu kenan wa sannin malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda malaikun da duke cikin sammai cikin so ce dan su ba su amfana da komai ba sai in Allah ne yake izini yake kuce to an gane shi to haka al'amari yake man zalla min fa inda hu illa bi izni to amma sai kaga da ruka inci ba ko wani ciki kana san shi sai shi kai zuma maka ne ai shi ciko yake ba ya ana bukatar kuma shi ne yake kaka wuce to ya za ka yi kenan saboda haka ceton mai ceto zai maka amfani ne yayin da kai imani da Allah kai imani da dukkan annabawan da suka wuce kai imani da mala'iku kai imani da ranar tashin kiyama ka tsaya ka yi aiki na gari to lokacin nan tunda duk imani ka da yake na gari kai ba mala'ika bane ba kai ba masu yi bane ba za ka iya samun sako za ka iya samun kuskure za ka iya samun tuntuɓe a kan za ka iya samun wani lokaci kai sallah a natse wani lokaci kai sallah in banda Allah ka zan ne baka san ba cewa an zo raka'a ta huduma da kai kake kike in aka tambaye ka raka'a nawa kake wallahi ka manta kaga wannan sallah ai ba ci gaba sosai to irin mun shi ne ce tun ce zai masa amfani to amma sai sai suka kiyan aiki sai sai suka riko masu cece suka ce ai wani zai cece ni muna nan karkashin inurwa ne karkashin tutarwa ne shine wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sai laki kalla ba haka bane ba tawakkalu bi ibadatihim su waɗanda aka bauta wa dan su yi cece din nan da dan za su kafirce wa ibadar da aka musu su ce mu ne da ba mu muka sa ku wa yasununa alaihim bidda kuma su zanto kishiyoyin waɗanda suka musu biyayya din su ce mu ba mu ce ku biyu ba an gane ku da haka ranar tashin kiyama idan an tashi duk wanda yayi tsowa ne yake mai ceto ne shi ba tare da Allah ya ce ba haka za a tashi ana la'antar juna kai kana tsammanin zai cece ku shi kuma yana ta kansa an gane ku dan annabi Isa alaihi salam ana tashi farkon abin da Allah zai faɗa masa kamar da Qur'ani yake dan a kafa waɗanda suka allantar da shi hujja a anta kunta linnati tattakhizuni wa ummi ila ayni min dunillah shin kai ne kake da mutane su rike ta kai da mahaifiyarka a matsayin waɗansu alloli kai ne ta faɗa ta kana sai annabi ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah kina wa zan ci a rike na matsayin Allah ko mahaifiyarka ai mun zama kishiyoyin ka kenan ka fa ƙarfi a sa maka kishiya ma ya kunu li an aqula ma la yakhlu bi hada kai da dace da ni in faɗa abin da ban da hakki a kai in kuntu kuntu faqad alimta in har na faɗa da gaske kai ta sani ta'alau ma fi nafsi wa la'alau ma fi nafsi
ka san duk abin da yake tukar da ni, ni ko ba mai koyo da abin da yake tuka. Innaka anta Allahul ghayb, kai ne wanda ya san gaibi, abin da aka yi da abin da yake yanzu da wanda zai yi nan gaba. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun lau kana kayfa yakunu, duk da kake san wannan. Innaka anta Allahul ghayb, ma kuntu lahum, ba abin da nake da su illa ma amartani bihi, sai abin da ka umarci ni. Me ka umarci ni ki ani ibudu Allah rabbi wa rabbukum, abin da nake da mu yana ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji. Zabaku zara ka cikin majiya annabi Isa alaihi salam sune al-hawariyun, to kullu qur'ani ne hawariyun ne yake mu suke annabi Isa zai ce laysa man ansari ila Allah ya zaka ne sun in yaka addinin Allah. Kana hawariyun ma hanu ansarul Allah, to kace min jinin gani a zo a yaka addinin Allah da amin na billahi min iman da Allah wa shahadu bi anna muslimin kay gamin muslimaini kajuka annabi Isa da musulunci zo annabi Isa da musulunci ba annaba da ba wani annabi da zai zauna addini da ba sai musulunci. To sai ne zo da abu da ba da bin sabanin wannan kaga ba ta kan lokaci shine ya kuma na alim bidda wa to zaka barin ka gaban su kinin da kake yana kike
alam ta wa anna ansanna shayatin alam ta'sin ta'zuhum azza fala tahzan alaihim inna ma na'uddu lahum azza يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
ألم تر أن أرسلنا الشياطين سنبكتن كواميون يمسي أيسو بشيطانيب على الكافرين أكن كافرين فأزجهم أزا وانا ستو إنجزا سيؤجوا دا تفركم بكا أزا إلا ستو إنجزا wato al'azzu da al'azzu da al'istijab din ma'ana ta ubangiji ta'ala ya kaddara shaytani su yi su minta jagorancin bil adam zuwa ga aikin farna. An gane shi asalin bayi da ba sai an halicce shi ne akan fitra, fitra kan ladin da fitra nan ta alaiha la ta gudu ya kulki Allah zalika din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun. Haka Allah ce khalaqtu ibadi sunafa, na halicci bayina zanto akan tafarki shari'a ta jikalat su musu ya tene sai shaytani suka yi su karkatar da su da farkin shari'a, suka haramta musu abinda Allah ya halatta, suka halatta musu abinda Allah ya haramta. Wato shaytanu shine asalin kaucewa daga tafarkin Allah ta'ala. To kaga shaytanu gaba ɗaya kuma shugaban su shine iblis, domin duk sauran shaytanun da suke imani da kamar runduna su tashi. Da haka Allah ce innahu yarakum huwa sabiluhu min haythu la tarawun, shi da rundunan su suna kallon ku ta inda ba ku ganin su. Wato sun suke taimakawa iblis wajen tsawata wa mutane mummunan aiki, tun da shi shaitan Allah ya halicce, wato su aljanu Allah ya halicce su kan wani tsari ta yadda suna kafuwa da mutane ta yadda ba ka iya ganin su, sai in sun gaba ma ne su bayyana a cikin wata siffar ta dabbobi ka samu daman ganin su, amma ba su ga dama ba za ka gan su ba. Sai shaitan ya zo zauna ko aljanu ya zauna a nan ko ya fita nan ya shiga nan ba tare, saboda a yadda suke sukan iya rikiɗe su zama iska, yadda ka san iska ba ya iya kamuwa da hannu, to haka suke. Ai ko da iska ta so baka gani iska, sai dai abin da iskan ke dauke da shi kura ko yayi ko mai shi da take gani, amma iska yana gani da ido, to da haka ake shi musu isko kai. Kuma sunan aljinnu asalin ka dama daga abin da yake mai fakuwa mai tsoriya wanda ido baya ganin sa, sanan ma janna alaihi al-layl ara'a sayyid dan qala hadha rabbi, aljinnu da ma koyon yin abu ke. To kasancewa suna haka shine sai su zo su kawata a mutum aikin barna ba tare da ya sani. Duk aikin barna asalin sa mummunan abu ne, in ka jira birji ka to sai dan ne ya kawata maka shi, sai ka ce kullun idan yake daga mutane wanda suke tsaya shi aiki je kuma da yamma su kawo masa sakamakon me suka yi. Wannan yaje yake ai ina nan tare da wani ban rabu da shi ba har sai dai su kima tosa, sai lalle kai daidai ina nan tare da wani ina nan tare da wani ban rabu da shi ba har sai dai su kanka kuma kai daidai har sai ya ji wani ne ya fi aiki ne da na gari shi a matsayin sa, sannan sai ya sa masa kamban mulki a lokacin ne shi, to kai ne ka ci a wannan yini ku koma sai gobe a duk dinin duniya haka ake. Dan haka suke bazuwa, su ne suke ta'amuli da malaman duba, su ne ke ta'amuli da malaman sirri da ɗan buri da bokaye, duk da waɗannan suke mu'amala. Kana nan zaune ka je wajen malamin duba ko malam ko abin nan, ka rinka jin wani sauti wanda kai baka san ko da waye ba, ya ce maka barazana. An gane shi kaga an kawo kwalba, kwalba ta ko ka kula kaga an sa kwalba kaga guda uku ko guda ciki har sai da aka yi shiga to duk sai gane su suna ta'amuli ne da su to su kuma abinda aljinnu suke so idan za su yi mu'amala da dukkan wani mai sulhu ko mai duba sun yi bisa kawo maka labari amma su ma kuma akwai abinda suke bukata kai musu akwai aljinnu da yawa da duk abinda kake so zai kawo maka daga nan gurin yanzu ka je ka ce je ka kawo mai ruwan zanna a maka je ka ce zai kawo saboda yana da saurin tafiya ba kamar in ba kamar mu bane ba yanki zo mu sai jami'a sai zai kawo wannan ruwan zanna a maka je ka kawo mun bagaruwa je ka kawo mun abu kaza je ka kawo mun tainuwa a tafkin sadi zai kawo je ka kawo yanzu ne zai kawo to amma abin da yake bukata shi ne wato in sarkanta maka wani abu ya yarda duk lokacin da kai wannan bukatar zai yi amma da shar'in cikin salloli guda biyar na yi ne ka hakura da daya shi kawai don shi kan gaba ne abin da yake so a sakawa Allah shi shi ne da haɗin sa abin da yake jin daɗi da shi ko yace kin sallolin guda biyar amma ba sarki ko yace na da kin sallolin ka kai ta jikirin ka kai ta komai amma kar ka ƙara yin wankan janaba ai ya san sallar ta rushe gaba ɗaya ko yace a sati sun so je za ka yi wanka na da kai wankan janaba amma sau ɗaya a mako kaga duk abin da za ka yi na wannan yinin kenan gaba ɗaya abin sai yake dan ka yi janaba ko ba ka yi wanka ba tangayin ne daga cikin su shine wanda zai nemi bukatan a dauke rai ko yace a kawo mana a kawo masa wani sashi na dan adam ko hannu ko kafa ko a kawo masa jingiri ko wani aljan gargadon tangare wasa gargadon abin da yake bukata daga wajen malamin da yake mu'amala da shi malamin doga ne ko boka ne ko mawaye ko malamin sugu ne to amma kaga waɗannan duk malamai ne mu a kasashen mu sai a ce musu mala ki ainihin wajen wani mala duk matsa ne fa amma na ce musu malamai ba su da alaka da malanta sun riga sun yi nisa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suke sharɗanta musu wannan sai su ce kaza sai su kaza su kuma za su tsaya su biya bukatan idan ne ta zo ne babban matsala ce babban matsala ta araba ne da kishiya ka san ki in matsalar mata a duniya shi ne ne kishiya ba su da wata agenda to matsalar ta ji ba miji na ya zanto kawai sai abin da nake ita dai ta mallaki miji ita wannan bukata ta ji duk mace wannan shi ne agenda ta sai wanda Allah ya mata rahama ya za su karbi kishiya ya za su miji ya zanto kamar wani zombie in ta ce zauna ya zauna in ta ce tafi ya tafi ya abin da yake ni waje ta zo su ce ba wani wata samu har kawai shi ne agenda ta to dan Allah in kin samu wannan kuma sai ya zanto tsufa na zuwa mutuwa na zuwa ina amfani wannan din kin zauna ki kaɗai ba kishiya kin zauna ko miji sai yadda ke ga damar kika juya shi kamar ratsuni da asala to sai daga cikin ji ko ki riga ki mutuwa ko ki riga ki mutuwa kuma ke ma dai za ki mutu ko za ki tsufa duk abin da kika samu ko ne ya matsayin ka kenan kin saba ma Allah kin abin da binki ya kaza a rubuta wace sai malamin ya ce to ya kawo kaza a kawo kaza ya karbi kuɗin da yake so ya karba yi to ya rasa sai aljani ya zo wanda ana so a raba ta da wanki shikenan aljani ya san yadda zai nuna na wanki a gaban mijinta aljani zai iya ɗaukar najisa zai sa a ɗakin wanki duk lokacin da mijinta zai je ya rinka jin wajibi tare da ita aljani zai rinka lalata mata abinci ya suka gishiri a yi a baki sai niyyar zuwa gishiri yawa ba ba a fitinar da aljani da balaki ba wallahi wannan rubuce rubuce shi shekul islam sun yi su a rubuce tun shekara 700 da suka wuce ba fa to a ga wanda yan duba suka shi da boka ne irin ta amurin da suke da mutane ta iya yi wa ya faɗa abu na gaskiya wata rana su ɗaya ka ga ya faɗa abu ya dace to wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yayin da ubangiji ta'ala ya sanar da mala'iku wani abu da zai faru yakan sanar da mala'iku wani abu da zai faru a duniya su ko mala'iku sai su sauko sama akan jajimare akan girgiji suna yawo sai suna tattaunawa da juna cewa ubangiji ya ba mu labarin fa yau za a yi kaza gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ko gata za a yi kaza ko wani zai mutu ko za a wani ko za a yi kaza suna tattaunawa to shi kuma aljanu suna zuwa ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya mai rubutun hadisi ya kwatanta da tafin hannunsa kamar haka wannan na son wannan wannan na son wannan har na ƙarshe wanda zai sato wannan magana da mala'iku ke yi da ya sato da ya sauko da ita kasa zai je wajen malamin duba zai je wajen boka sai ya faɗa masa wannan gaskiyar guda ɗaya amma kafin ya faɗa masa sai ya haɗa da ƙarya ɗari amfanin sa wannan gaskiyar guda ɗaya in aka gani abin ya tabbata ka ga ai nan gaba sai a ce dan fara guda ɗaya ki ce sa annabi ke kar a gaskata su da duk abin da mafi rinjan su zan to ƙarya ne ne amfani dan me za ka fita cikin kogin ƙarya dan salatu wata gaskiya guda ɗaya ƙarya ka rinjan wa za ka fita wani jirgin zai fitar da kai to dan saboda haka duk wannan wato muna faɗa ne dan kiyaye duk bukatar da kake da ita kai musulmi kun ce da ita ko da ta alheri ce kun kishin alheri in shi shi alheri ki aje halatta bada mai kai musulmi yanzu ka kuma da bukata kishin alheri ki sharri ba musulmi mace ko namiji in ko alheri ne shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ga maka bukata Allah madaukakin sarki bai sharkanta cewa sai in malami ne suka addu'a za ka ba da malamai da wanda ba malamai ba da maza da mata da tsofaffi da yara da yawarawa da ƴan mata da matan aure duk wanda suka riƙe Allah Allah zai biya wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni sami'u ujibu da'wata da'i ila da fal yastajibu li wal yawmi nadi la an lam yusjud Allah ta idan bayina suka tambaye shi game da ni ka ce musu a kusanci ina san su kiran mai kira da zarin ya kira ni ya ce mai kira bai ce ina an ka kiran malamai sai sun kira cewa ina an ka kiran mai kira ko wanke fal yastajibu li abinda ake bukata to an samu abinda nake ce yi abinda nake zubari su bari wannan ne daga cikin abin da ke sa an samu mutum addu'a sai samu biyan bukata wal yu'minu bi su imani da bi abin da ake bukata in za ka roki Allah ko za ka roki Allah farko ki kama kafa da imani ki da Allah mu'minu ne da za ka ce kana kama kafa da imani da Allah an gane ko allazi Allah ta inna shi kanta samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab mu'minu ne ne masu zikiri safa da yamma allazi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi ويتفكر في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا خلقنا توسل الى بنا يا ابنجي للي حالك السماء ده كذا بس حالك في جنب السماء سبحانك فتنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اتيته يا الله دي وين بكش جد شيوتا يا جماعة تابعوا وما لزال من الانصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان يا الله من جمع شرع ينا شرع شرع ازواج الايمان بكي فامن ما سمعك الايمان بكي tun da mun yi imani da kai tabbatar mun yi bana da fatan mun yi zunubi wa kafir an ma sai asna kan kare mun kula kula mu wa tawaffana mala abra rabbana wa atina ma wa atina ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyama innaka bisukai shirru ko abinna saboda sun tawassuli da imani mun ji an ce ai imani ne to dan imani ne da muke ya Allah ka ga mun bukata ka Allah ki fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya ansa musu idan da ka ji an ce ke tawassuli ne imanin ka sanin ko ce wasu ne sunan Allah da sifofin sa wallahi al-asma'ul husna tabiqu biha Allah ne ya kawo suna ne ka kama kafa da wannan sunan ya Allah dan sunayen ka masu tarki sifofin ka masu girma ka ga mun bukata ka ya Allah dan sunan ka ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus al-salam al-mu'min ka ga mun bukata ka ya Allah dan imani da ne da kai da imani da ne da nan zanta da imani da ne da ranar tashin kiyama ka ga mun bukata ka duk wanda ya tawassuli da wannan Allah zai ga masa bukatar sa kar mai yi larabci ya faɗa da yarensa ya faɗa da hausa ya faɗa da kanuri ya faɗa da yarbanci in ya mulki duk yaren da ke a duniya Allah na ji ko wata ke larabci amma sai muka ɗauka cewa a jahilce sai in malami ne ya addu'a za a karɓa wallahi malamai na iya taruwa su yi addu'a Allah bai karɓa ya karɓa addu'a jahili guda ɗaya saboda su malamai su kiyaye dokokin Allah ba wannan jahilin kuma su yi ma nan zai yi a ce kama Allah sai su yi Allah ba su kaza sai bari in ka ga irin wannan ce ya kada addu'a kan bukatar ka za ka addu'a malaman ka amma mutane da su fahimci wannan ba to Allah sai hintar da su ubangiji ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'udduhum adda su shaytanu su ne suke jan mutane zuwa ga kafarkin karna wajen tsara ta mummunan aiki ta'udduhum adda suna injiza mutane matakar injizawa zuwa ga karna Abdullah bin Abbas ya ce tubuhum ibwa suna halakar da su matakar halakar su فلا تعجل عليهم كرك الجدوى أكلسوا كاليسوا معنى باكي كاميسوا أبدوار الله ولا أنتيسوا بكاليسوا إنما نعد لهم حدا وبنجد في من الكبد جيسوا لكيسوا مثل الكبد جيوا وفي من الكبد في كاليسوا من الكبد وتني ما تني كانتي حتى ساعة حتى أولي حتى من كنا بمثل ذي الكرجسكي الله في من أبو سيدي duk wanda kwanin sun kare ba inda za a yi wuce wala yin akhra Allah nafsan ila ba a jaliha wallahu qadirun bima ta'malun yawma nahshuru al-muttaqina ina da jinkin zuwa ga ranin da zamu taro masu takawa ilal rahman zuwa ga wajen ubangijin rahma waqdan suna kan ababen hawan su shine waqdu al-waqdu lafazi ne wanda ya kai shi jami'i ya kai shi musulmi wato yana da tsato a kan musulmi da kuma jami'i kuma al-waqdu shine dukkan wadansu baki manyan baki ababen girmamawa wani sukun mujrimina a yadda ke kuma za mu koro da almujrimina kafirai ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wurjan suna masu tsananin jin kisuwa kowanne makoshin sa ya bushe ta da kisuwa to kuma za a kai su zuwa ga wuta wato dan azabtar da su asalin alwurdu wato shi ne gangarawa wani wuri. Da larabawa sukan ce wanda fulani ila kaza idan ya kasance ya gangara inda ruwa yake, to galibi ko ba abin da zai gangarar da kai inda ruwa yake ko bukatar san ruwa din shi ne kisruwa. To shi sa ake fassara wurin an cewa masu jin kisruwa. Sai Allah ce
la yamkunu shafa'ata illa man istakhadha inda ar-rahman ahda وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا.
لا يملك من الشفاعة أي باتا من لكر كيسو إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا في دوله لك القول أو لوك بالجد. سنة عبد الله دعوة لك على أهد أن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة معنى با وندي في سنتنتر أسيسيس قوبة كياما في وندي يجيب كلمة شهادة باتارة بسلكة با dan zunuban da yake da su ko kurakurai shi ne cutar mai cutar jana ta amfani. Wa salif ta fazar rahmanu walada, su waɗanda suka kafirta suka ce wai Allah ya rufe ɗa. Allah ce laqad ji'tum shay'an idda, tabbas kun zo da wani abu mai girman gaske jigina na Allah ɗa. Kun zo da wani abu na ban mamaki mai girma ta fuskar mu ne shi ne jigina na Allah ɗa. Ma'ana ubangiji ya fi ƙarfin mu kiɗa.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هجا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
Da yake laqad ji'tum shay'an idda, haqiqa kun zo da munkarin abu mai girma. Tatabu samawati yatafattarnu min, sama da kasa kamar sun kusa ma su tsage mini saboda munin wannan kalmar ta jingina ma Allah ka. Saboda sama da kasa abin da ke rike da su shi ne cikakkiyar kudura. Cikakkiyar kudura kuma tana ga wanda baya bukatan ɗa, baya bukatan mataimaki, baya bukatan mace, shi ne Allah ta'ala. To yayin da duk aka jingina masa ta kamar an rage masa wata fawa daga cikin tawarsa. An gane shi, ma'ana sama da kasa kenan suna da idrak, suna ji kamar yadda muke ji, suna su ji ne irin yadda muke, dan Allah ya ce wa in yusha illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahum, ke dai ba sharti bane ko fahimci tasbihin sama da kasa ko duwatsu, amma suna yi su. Wato sama da kasa suna damuwa yayin da aka jingina ma Allah ɗa. Wa tanshaqqul ardu, ita kasa kamar ta tsage ta kike shi. Wa tasirrul jibalu hadda, kamar wato duwa ko sun fashe su fado daga sama. An gane shi, an da Allah Rahman walada, saboda masu shirka sun jingina ma Allah ɗa. Su ne yahudu da suka ce Uzair ibn Allah, wato Uzair dan Allah ne, da nasara suka ce annabi Isa dan Allah ne, da kuma mutanen Makka da suka ce mala'iku ya'ya mata ne da Allah ta'ala. Dukkan wannan da'awa ce wanda take nufin munin da'awa a duniya. An gane shi, da aka yi tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mafi haƙuri kan nunanawa da cizgunawa da ake masa sama da Allah ta'ala. Ba mai haƙuri a kan cutar da shi da ake irin Allah ta'ala. Yake yi ja'aluna lillahi waladan, suna cewa yana da ɗa kuma ba ya son a ci hakan. Wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim, amma tare da haka yana ba su lafiya kuma ya arzuta su. Wannan haƙuri ne ga rashin haƙuri. Duk wani jinsiri Allah ya wada ɗan, saboda ko zai gane kuskuren sai tuba. Da mutum zai shekara 50 a kan wannan aqida ta cewa Allah na da, sai Allah ya amince shi da musulunci, zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya ga annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, yana cikin ulul azmi min ar-rusul, za ta ku wurin Allah cikin annabawa, yana cikin su. Idan ya yadda da wannan, rana ta ta karfi ta rayuwarsa, ya mutu akan haka, ba abin da zai hana shi shiga aljanna. Ta ga dai shekara 50 da abin da yake, to shi ne haƙurin Allah ɗin. Jinkiri ke wa mutum ganin mutum ya samu tuba. An gane shi, wannan shi ne falalar musulunci. Da zarar ka faɗi kalmar shahada, duk kuskuren da kai a baya Ubangiji ta Allah ya riga ya yake maka. An gane shi, wa ma yin da jibar rahmani an yi tafi da wanda. Ubangiji ta Allah ce bai dace da jibar rahmani ga Ubangiji rama, wanda ke da bunƙasar mulki da kakkesar mulki, an yi tafi da wanda a ce ya rikida. Ya fi ƙarfin a ce ya rikida. Cikin
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
إن كل من في السماوات والأرض باب ونها لسا تكون سميته قصا وانت تكون جدا جدا سمى لأيكو هو النباوة هو الجنوك بالأدبة هو دكا ويلي تكون سميته قصا باب في إلا آت الرحمن عبدا فرسل سيوازو على عمتين سنباوة هو مني تكون سميته قصا بنا ملائكو باويني التي بل عباد مكرمون لا يثبتونه بالقول وهم بأمره يأمنون باويني أبا بن كرم وأبا بن جرم وأبا النبي إيسا باواني هو باوك أمر يزعب
وكم أهلكنا قبلهم نو مكهل لكر كافر سلمي يمزوني كرمي بجتكو فالي فورس كل شفايا كرمي لبند بنسولا يأبا القزاء بندي تآلا يا حلكم بسك وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها القرية نوسي وند نيموس الجنسي إن جاء الله نبوس لازيا نبوس هبك تتلم أجل كن تساسون تساسو نيموس الجنسي جاء وإنس حكرو ثم أخذتها ثم نبدأ يكيس بعذابا وإلي المسير كما قلين نيموكو ما تكي إن جاء الله تعالى معنى قرية نوالي غلاك إلا سفاوما وإن بدأ صلى الله يعجي في الدنيا duk inda kaje ko na zaka gida da tarihi gidan mutanda wata ganuwa ta mutanda duk inda kaje gashi nan wuri duk Allah na barin wannan ne din ne zan so izna fa asbahu la yura illa madakinuhu ma su gidan ba ka nan amma ga gidan na tsaye kaje an ta wannan garu shekara ta 100 ko 200 ko ace ga wata katuwar katanga a cikin ta yake kana kaza 100 kaza ko 1000 kaza ga wata katanga a cikin ga wani taron kaza a wuri kaza duk wannan masu shi sura ga su mu suna yi abin duniya sun tsantsani daɗi ko wahalar duniya kuma sun zo sun muni duk abin da suka tafi suka yi rigima a kansa kuma gashi nan shi ne kan ahalaka na kabla hun min karni wannan duk izina ce da cewa dan adam ba zai dawoma ba tun da na san ba zan dawoma ba ba za ka dawoma ba ba za ki dawoma ba sai mu bi Allah kira sai mu kawo ki Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke na kusa ma ina suke yanzu yau ina sarkin musulmi balla ko abdul karimi musa ko abdul salami sun mutu wannan makami ba san ɗaya wanda ta rige ba ba wanda mutuwa ta bari a cikin Umar ibn Al-Nabi korau ya mutu a kuma su kosau haka yaro ɗan su sallau ba su ɗan hasu yau a zazzau su a bace ina aliyu ba ba sun mutu sai ambatan su sai tunanin dukiyar su kyan adan su da kyan hawan su shi kawai ake tunawa a tarihi ba ta ƙara ganin ɗayan su in ba zuri'ar da sun bari ba sun riga sun tafi kenan mutuwa kenan ba ta bari kowa هل تهيث منهم من أحد شن كان جن قولية قيدة بتكنسو أو تسمع لهم ركزا كو كان جن موسن قيدة بتكنسو الركزو سيني الصوت الخفيف صوتي وانديك بابا كرمي صوتي سيني الركزو تو وانجي جيكي شوا وانا كدوتي كنا جن قولية كو كان جن موسن قيدة بتكنسو كجمتون أول إيجا ريكي باكي ساتيا دسي باكي يمبا دسي باكو أن يمبا دسي باكي ساتيا دسي باكي to haka al'amarin ubangiji ta ala yake abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tsare amma da Allah ko ya hakuri mu ansa tambaya ko da biyu ko uku dan lokacin bai cika ba yau mun zo karshen sura ne da kamata mu ga sabon sura ba sai gobe da Allah ko ya hakuri mun ji gar katal ina mai tambaya menene tambayar ka ina jin ka sai gasar karatun alqur'ani gasar wajen harbar alqur'ani mai girma ko wajen harbar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen harbar sai dukkan wani abu na ilimi da zai amfani mutane a duniya ko a lahira ta halatta musulunci ita gasar karan kanta amma abinda bai halatta ba shine cakuwa maza da mata wajen gasar ya kamata in za a yi maza wajen su daban mata wajen su daban wannan shine amma ita gasar babu haramci a cikin ta abin da zaka ce karatun Qur'ani ibada ne tunda ibada ne dan me za a rinka yin gasa a kai an ijtihadi ibada ne kuma annabi ya saka abin shi gasa a kai ka bai da kyau jihadi ba ibada bane ba annabi ya ce sa abin shi gasa a kai dan ya ce ku tafi duk wanda ya kafe wani kafiri wajen yaki abinda duk da ke cikin kafirin na zinariya ko azurfa na shi kar ma ya kawo yake ganima ce ya zama na shi sahabbai suka rinka jihadi a kan haka ka bai da ku da sauran waɗansu da mile da bane
wanda a kuskure ne duk inda aka ce an ga wata ya zama wajibi al'ummar musulmi su ɗauki azumi. Ku gane cewa shi watan ba shi ake bautawa ba, umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi idan an ce an ga wata, kuma ku ajiye idan an ce an ga wata. Duk malamai sun yarda idan an samu adalai biyu sun zo sun ce sun ga wata, ya zama tilas mu yarda. Ko jama'a masu yawa goma zuwa abin da ya kama ko ba adalai ba ne dole mu yarda. Kai ya tabbata a cikin hadisi mutanen Madina sun fito neman wata, ba wanda ya ji sai Abdullahi dan Umar shi kadai ya je ya ce wa annabi ni na ga wata. Duk Madina ba wanda ya gani sai annabi ya dauki azumi. In ba inda da kyau ko da wanda ya karɓi watan nan ƙarya ke, kai ba ka bilanci a wajen Allah, domin kai kana aiki ne da abin da Allah ce. Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka ɗauka. Manzon Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka ɗauka, ba ce sai ka gani ne ɗanka ba. Kaddara ya yi ƙarya, kai ibadar ka ta yi daidai. Yanzu misali da zan buga mana, kullum ita ibada ku lura ko dan ba kun san ibada abu biyu ne, yi kaza bar kaza. Duk abin da aka ce yi, abin da ake so ka kwatanta iyakacin yin ka, in kwatanta iyakacin yi na, in kokarin lalubo gaskiya iyakacin yi na, amma duk abin da ka ce ka bari to za ka bari ne gaba ɗaya. To wajen kwatantawar nan, kila ka yi 100 cikin 100, kila ka yi 80 cikin 100, kila ka yi 50 cikin 100, Allah zai cika maka ladanka cikakke, matuƙar ba ganganci kai ba. Shi ya sa manzon Allah ta ce cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu ma tutaqun, amma wa man yakum ma yufa fayatalibu. Abin da dinda ce ku yi garuwa da yin ikon. Yanzu annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli, ku yi sallah irin yadda ku ga yana sallah. Ni da kai da mu da su mun yi sallar asar kaji. Annabi ya ce mu yi sallah yadda mun ga yana sallah. Ga su mun san da ganin annabi ba balla tana mu kwatanta irin rukun su sujada su, sai dai mu karanta a karanta mu kwatanta gurgudan ikon. Yanzu akwai wanda zai iya bugun kirji ya yi rantsuwa ya ce wallahi qaribu su dalil da asar din da ne ce yau dinnan daidai take da sallar annabi, ba rigi ba kai. Za ka iya cewa haka? Za ka iya cewa ka gani ba ne cewa ba, sai dai mu ce mun yi mai mun kwatanta. Kwatanta wannan ya kake bukatar mu, amma sallar qaribu su dalil mun yi daidai wannan Allah ne ya sani. Amma abinda Allah ya ce mai mu dai mun kwatanta iyakacin yin mu fattakullahi mastafatu, to wannan shi ake bukata a wurin musulmi. Yadda za ka tabbas din sallar ta yi daidai ta annabi kwatantawa kai, to haka ramadan din za ka tabbas din ya yi daidai na annabi kalimu sallallahu kwatantawa kai, to kwatantawa ku ne ta Allah wajen ta maka bai wajen ta maka bai da yi musa dalilin ka fa yinta da kyau. Kaddara wani ya zo ya kariya sai ya ga wata, mu a musulunci ya zama dole mu yi azumi. Kasancewar mun yi azumi shi kuma ba shi ne ba da laifi a wajen Allah ba, yana da laifi zai je ɗauki sakamakon sa wajen Allah. Mu kuma Allah ba zai so zartar da ladan mu ba, zai ba mu lada kamar mun yi azumi, dan Allah ake bauta ba watan ake bauta ba. Shi watan alama ce sha'ira ne min sha'irillah. An gane ku? Dan a gane lokacin mai kyau. Kun bai zo nan da kyau? Da zarar mun bai zo nan duk matsala ta ƙare. Kuma kamar yadda muka faɗa a bara idan ba ku manta ba. Saɓanin da muke a Najeriya ya samu banda na ko'ina a duniya. Lokacin sabbai an taɓa yin saɓani. Waɗansu ɗauki wata azumi, waɗansu gobe. Amma wannan ya faru ne so ɗaya a tarihin sahabbai, kuma bambancin da aka samu na kwana ɗaya ne jal, kuma shi ma bambancin an same su ba a gari ɗaya ba tsakanin mutanen Sham da mutanen Madina. Mutanen Sham suka yi sallah yau, mutanen Madina suka ce sai gobe. Wannan hadisi ya tabbata cikin Muslim. To kaga tsakanin Sham da Madina tafiya sai ta wajen awa biyu a cikin jirgin sama. Kaga duniyar ta sha bambancin da juna, da aka yi an samu bambancin da ni ba mamaki. To mu yanzu a gari ɗaya ne za a samu bambanci, kuma an samu bambanci na kwana ɗaya ne a tsakanin su, mu kai wajen kwana hudu ake samun bambanci. Waɗansu sun ɗauki azumi a Asabar, waɗansu Lahadi, waɗansu sai Litinin, waɗansu kuma sai yau Talata suka ɗauka. In ka buka haka idan an zo sallah haka za a samu. To kaga wannan saɓanin duk a duniya ba ta ɗayansa ba tarihin sai a Najeriya. Duk duniya ba wanda zai ma ya zo a littafi a rubuce an yi saɓanin kwana hudu sai a Najeriya. To kaga wannan matsala ce. Da haka babban abin da zai warkar da kai ya kai dan uwa musulmi, ka dauka cewa duk abin da kari a ta ce ka yi, to za ka yi ne gurgurdan ikon ka. Fattakullaha mastafatu, in an ce an gani ba ka da daman ka kareta. Yanzu yau in ka ce a Najeriya ne, a Najeriya kariya ake. Saudiya sun tashi da azumin da ranar Asabar, Dubai sun tashi da shi, Jordan sun tashi da shi, Sudan sun tashi da shi, sama da kasashe goma a duniya suka tashi da wannan azumin daga cikin kasashen musulmi. Pakistan, India duk sun tashi da shi. yanzu duk ka tsare ta waɗannan ka gaskata kanka kai kaɗai a ƙauyenku don girman Allah ka yi adalci. In dai ka bore irin naka, ka ga kowa baka yi adalci. Kuma duk malaman duniyar nan ka tsare ta su ka tsare ta malamin ka shi kaɗai a gefe kawai ya ce maka ba haka ba ne ba. Ka gaskata kai malamin ka shi kaɗai, duk ka tsare ta malaman duniya ka gaskata malamin ka shi kaɗai, ai kuma ka san baka yi adalci. Abin da zai ƙara warkar da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Aisha, as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yufturun nas wan nahr yawma yanharun nas. Yace azumi shine ranar da jama'a suka dauki azumi, idi shine ranar da jama'a suka dauke ta idi, layya ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin layya. Ma'ana inda za a yi sabani wadan jiya wadan su gobe, wadan da annabi yake ka ji wadan da suka fi yawa. Tabbas waɗanda suka fi yawa annabi ya nuna su ne azumin su ya daidai. Aisha ta faɗa wannan hadisi daidai lokacin da ɗaya daga cikin almajiranta shi bai yarda da ya ajiye azumi lokacin da za a ajiye da yake shi sai ya kai gobe. Ta ce annabi ya ce ranar da mutane suke ɗauka a matsayin ranar layya idi ita ce idi. Da haka idan kai wani kai kaga gobe kai kaɗai ko ko ɗaya sai su taru ba ruwan Allah da yin ku na taron jama'a da yake magana a kai. To dan Allah tsakanin sakamakon da ake samu na kwana uku ko hudu wata rana ce ta taron da ma'a mafiya yawa a nan farko, domin idan ka ce da ɗan rana ta biyu da ta uku da ta hudu in an haɗa su su duka sun fita kwana ɗayan, to ai su kuma sun rabu ne a tsakanin su da juna. Da a ce za su haɗu wuri ɗaya ne, to da su ne za su ƙila su yi daidai waje da kullum duki su da masu ranar farko. To amma su a raba suke tsakanin su da juna, da suka ki ɗauka ranar farko to kuma su suka rabu, waɗansu yau waɗansu gobe waɗansu jibi. To kaga tabbas kenan dacewa da hadisin wannan da Aisha shine kai azumi ranar da al'ummar musulmi suka dauki azumi, ka ajiye ranar da al'ummar musulmi suka ajiye, ka ɗauki ka ɗauka a matsayin ranar layya ita ce ranar da al'ummar musulmi suka ɗauka a matsayin ranar layya. Daga kai shi kenan, daga kai. Akwai bambanci tsakanin ijma'i da qiyasi. Qiyasi shine ijtihadi, hukunci ya zo sabo yanzu babu shi, ka zo kana binciko masa hukunci yanzu a cikin addinin musulunci wanda a da bai taɓa faruwa ba. Kamar a tambaye ka menene hukuncin yin allura ta dakatar da haihuwa ko hutun haihuwa, to kaga wannan allurori a da sun babu su yanzu aka same su, to sai ka yi qiyasi ka kalli wani abu makamancin ta wanda ya faru a da. In ya zama halal sai ka ce ita ma ta zama halal, in ya zama haram ka ce ita ma ta zama haram. Wannan shi ne abin da ake kira qiyasi ko ijtihadi, dan ba ka iya yin qiyasi sai in ka kai matsayin ijtihadi, ka gane ko. Amma idan an ce ijma'i shi ne malamai na kowane malaman ƙarni guda su yi tarayya wajen hukunci. A ce kamar a yanzu malaman da suke sararin duniyan nan gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa kaza haramun ne ko kaza halal ne, to wannan shi ne ijma'i. Amma cewa Ibn Taymiyyah ya kafa cewa ijma'i wannan ƙarya ce wa Ibn Taymiyyah, duk wanda ya faɗa wannan bai ma san waye Ibn Taymiyyah ba. Amma gaskiyar al'amari shi ne Imam Ahmad bin Hanbal yace al'amura guda uku suna da wahalar tabbatarwa, daga cikin su akwai ijma'i. To Ibn Taymiyyah abinda yake cewa ijma'i yana da wahalar tabbatuwa ba ta waye babu shi ba, lokacin sahabbai duk an san su fatawar da zaka ce tara suka ji fatawar kowa. Lokacin da bai ai musulunci ya ƙara yaduwa duniya ta ƙara faɗi, ka tattauna suka ji fatawar kowa yana da wahala. Duniya tana ƙara ci gaba ko musulmi na ƙara gazuwa a duniya, kamar a yanzu yau a ce duk sai ka tara malaman duniya wanda suka isa matsayin ijtihadi ka ji fatawar kowa ka zama maka wahala. Madalla to haka tabbatar da limani yana da wahala, sai dai ka ji malamai suna cewa a wannan matsalar ni ban san wani saɓani ba a kanta. To kaga wannan shikaya ce ta ijtihadi ta ita ta ijma'i, amma tana ɗauke da tawadu cewa ni ban san wanda ya saba ba, gaskiya ne bai san wanda ya saba ba, tun da bai kai kai ku ba mafiya yawa dai ya duka ta wasu akai. To wannan ana kiran shi ijma'i tun da bai ji sauran ba, kawai ya sauran ya ce musu abin nan, ka gane da kyau. Aiki da ijma'i wajibi ne, dan annabi ya ce la tajtami'u ummati ala dalal. Kuma a nan gurin akwai wanda suka jahilci ijma'i, waɗansu sai su ɗauka cewa kamar idan malamin malikiya suka haɗu suka bada fatawa su kaɗai to ijma'i ne wannan. Wannan wanda jiya mutum wannan babu ma san ya ake kira da ijma'i, an gane ko. A malikiya an suka yi ijma'i ko kada sai da ce yan malikiya sun ce kaza, amma ba a kira su da suna ijma'i tunda su ɗaya ne cikin hudu. Yanzu ana neman kuma a jira a yin Shafi'iyya, a jira a yin Abu Hanifa, a jira a yin wa Hanafiya, to duk ba a ji wannan ba sai a ce malikiya sun yi ijma'i. Yanzu wannan ya zama ijma'i wannan kuma harshen ne da abin da aka tattauna a Najeriya sai an yi jima'i a kan ko an yi jima'i a Najeriya yau da jima'i a Najeriya kuma na ga wannan akwai wani malami a nan garin da ya littafi a kaina ya ce ni ina ba da fito da sabawa a jima'i kaga sai abin da ni tausayi shi a kai na tabbatar ya jami'i mai jima'i amma ko malami ne gari ne ma guda malami ne kamar da ya rubuta cikin littafinsa ba lokacin zan ba da bayani a kan littafinsa daga cikin abin da ya zargi na saba a jima'i fatawar cewa idan mutum ya karya azumi ta hanyar ci da sha ba ta hanyar saduwa da mutu ba yana da laifi a wurin Allah amma ba a tilasta masa kafara ba sai ce wannan na saba ya jima'i kaga a nan gurin abin da yake so ya ce na saba malikiya ko shi ka ba mu ko na saba malikiya amma ya duba sauran mazhabi ne da suka ce littafi ne kusa ya duba littafin al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a kawai a wannan matsala kar ya je ko ina ya duba nan ya ga sauran da suka ce daga nan zai gane na saba ijma'i ne ko kuma yana tare da wasu malamai ni ne farko wanda ya fara faɗin wannan abin ne kuka ta biyu ya ce na ce idan mutum ya ci ko ya sha da mantuwa babu komai a kanka Allah mai ce da ke tare da shi nan ma yake na saba ijma'i ki ga baya da kai dan ba a kira ijma'i sai yana gunda babu nasiya kai wannan ko hadisi cikin Bukhari annabi ya ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa Allah mai ce da ke tare da shi kaga ina maganar wannan na uku yake da lamba da fatawar cewa mani ba na zuka bane ba nan ma na saba ijma'i ya manta da cewa daga cikin wanda suka riga na kan wannan fatawar akwai Imam Shafi akwai Imam Ahmad bin Hanbal akwai Aisha kanta matar Annabi to mijin da shi aka turo da sakon ayoyin a gidan su aka karanta da hadisan Allah ya ce wa zikrna ma yusla fi buyutikum min ayati Allah wal hikma ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunan ku na ayoyin Allah da kuma hadisai ta ce idan mani yana sanyi sai in goge da tsumma idan yana busasshe sai in kankare da farki a jikin tufafin annabi kuma ya je ya sallah biki idan fitsari ne ko kashi kankare da farki zai wadatar ko an wanki kuma abin mamaki wannan hadisi ne cikin wasa na Imam Malik to amma sai yi littafi guda tun daga farko har karshe a kan Ja'far mai dukkan nan waɗansu sun yi littafi biyu wani ya yi uku wani ya yi ɗaya wani kuma kwanan nan ya wanke yan takardu shi ma a kan Ja'far shi kuma a kan Ja'far ya ce al-wujudu ba sifa ce cikin Allah ko sunaye cikin sunayen su ba dan ba a tabbatarwa da Allah suna ko sifa ce cikin Qur'ani ko hadisi abinda na kalubalanta kenan nace a kawo aya ko ɗaya a cikin Qur'ani hadisi ko da inki da ya kawo al-wujudu a matsayin sunan Allah ko siffarsa sai ya kasa da ya kasa sai ya ɗauko maganan malamai ya jera mu wai ga rundunar malamai nace na sai maka maganan Allah kana sai maganan malamai babu tauhid al-asma' wa sifat babu ijtihadi sai abinda Allah ce ko manzo Allah ce kuma da zai kawo malamai ya ce magabata kalar zai kawo yayin da duk aka ce salafus salih wa ana nufin sahabbai da tabi'ai ba sahabi ko ɗaya ko tabi'i da ya kawo a cikin jam'iyyar da ya kawo kasa kasa ya faro daga Imam An-Nawawi yayin kasa wanda Imam An-Nawawi ko ba a tsare ne ya kawo har wanda yan bid'a ne ba irin su Maududi wanda bai da hadisan Annabi ba ina da littafin sa kan wannan ya kafa hujja da su sune salaf din sa to sai na ga wai in masa raddi a dauri kashi ko a bata iya ne zai ce wanda bai san Imam ne ce ba ni abin da nake ya kawo aya ko hadisi wannan shi nake babbaki aya ko hadisi da yake Allah al-wujudu wato al-wujudu din suna ne cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin sa idan kace al-qudratu kace al-ilmu kace as-sam'u al-basaru al-kalamu duk wannan za ka iya samun makakada a cikin al-qur'ani al-qudratu wannan sifar ce ba ita ce Allah din ba amma idan inda Allah ya sanya wasu nisu suna mai kudura sai ce inna Allah ala kulli shay'in ya kuma kadir kul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum al-alim ka gani innaka antal alim al-hakim adil al-ghayb fala yuzhiru ala ghayrihi ahada as-sam'u kita ce Allah ce inna Allah huwa as-sami'u al-basir wa kana Allah sami'an basira al-basir kita ce al-basir ke duk inda ka kawo waɗannan sanadin da zaka jingina su amma al-wujud ka amma ne yake kuma shine abin da nake ka kawo aya ko daya hadisi ko bidinki inda ya kawo al-wujud a matsayin sunan Allah ko sifar Allah to amma galibi idan mutum ya zanci abu sai ya bar abin da kuke rigima ya koma wani abin da ba ku rigima kai kaga da sanawa da wata hukuma a ranka bai san inda kana fafa mu muna magana akan ya kawo aya da hadisi da tabbatar da wannan shi kuma sai dai sai ya kawo magana wani malami yace yana daga cikin asalin imani an tu'mina bi wujudillahi sai ya lalaci akan wannan ini imani da samuwar Allah wannan larabci ne kawai sai ko ba haka ba to kuma an tu'mina bi qudratillahi an tu'mina bi ilmillahi an tu'mina bi sam'illahi an tu'mina bi basarillahi duk wannan ba larabci ne ba to da aka ba aka ce mun as-sam'u min sunanin Allah ko sai fatin ce eh ina ce sai ce sami'an basira alim inda kan kala alim hakim kabir inna Allah ala kulli shay'in qadir kul huwa al-qadir to wujud sai ce ko me al-wajib ko al-mawjud me zan ce kina dole ka kawo shi ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko ka kawo shi ala wajibi fa'il wajib ko ala wajibi fa'il ka ce wajib ko ala wajibi maf'ul ka kawo duk inda yake cikin sifar da ka tabbatar inda za ka nemi dukkan garin nan sai maka maka ba za ka iya kawo ba sai dai wani abu daban da haka kafin ka rubuta sai ka san me za ka rubuta yanzu in aka yi maka rubutu akan wannan sai a ji sosai ba ma sai ka yi shiru da wannan libarin rubutu akan ka ba dan da ake ka kawo kaida ta ilimi sai a ji kaida ilimi sai a yi rubutu akai wa sallallahu wa sallama baraka lana jina Muhammad
ina tambaya akan samu hadisi sanadin 70 fi ko kuma a samu sanadin na da kyau amma matanin 70 fi farko idan muka ce hadisi yana da bangarori guda biyu bangaren sanadi da bangaren matani menene sanadi shine malaman hadisi suka ce shine silsilatul rijali almuntahiyatu ila sanad jerin gwanan mazaje wanda ke zuwa ga gundarin hadisi kamar imamul bukhari yace haddathana abul yaman qala haddathana hammad ibn salma qala haddathana fulan wannan misali ne wane ya faɗa min yace wane ya faɗa masa yace wane ya faɗa masa yace wane ya faɗa masa Abu Huraira yace kaza yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza wannan jerin wanda ya kama daga Imamul Bukhari zuwa Abu Huraira shine ake kira as-sanad sanadin hadisi jerin mazaje wane ya ji ga wane ya ji ga wane har aje zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sanadi menene matani gundarin maganar Annabi din ina fatan kun fahimta kamar aje har zuwa ga Umar dan Khattab qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa zuwa karshe wannan shine matni wancan kuma shine sanadi to hadisi baya zama ingantacce sai in an tabbatar sanadi ya inganta sannan matni ya inganta sanadi me ake bukata kafin sanadi ya inganta ana bukatan dukkan jerin mazajen nan su samu siffa biyu kowane ɗayan su yana da siffa biyu siffar farko an gane ko ya zanto adali menene adali al-adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaki fil aghlabi as-sagha'ira suka ce adali shine wanda yake nesantan kaba'ira manyan laifuka sagha'ira kuma mafi rinjayen halayensa yana nesanta sagha'ira su ma shine adali an gane ko idan aka ce adali wanda baya fasikanci wanda baya bid'a ya nisanci bid'a ya nisanci wato fasikanci wannan kenan sifa ta farko kenan sifa ta biyu shine suka ce adabtu yawanci masu fassaran Hausa sukan fassara adabtu su ce harda amma idan ka ce harda ba zai bada ma'anar da ake bukata ba sai dai ka ce kiyayewa sai dai kana da dama ka tambaye ni menene bambanci tsakanin harda da kiyayewa yanzu sai ka faɗi magana rana kaza ga watan kaza za a yi kaza sai na ɗauko diyari ne sai na rubuta wannan magana taka bayan shuɗewar shekara guda sai ka tambaye ni shin ka kiyaye maganar da na taɓa faɗa a rana kaza ga watan kaza na ce za a yi abu kaza za ka ce eh na kiyaye ta a ina take sai in je in kawo ta a rubuce za ka kare ta ni amma idan ka tambaye ni ka haddace maganar da nayi sai na ce eh na haddace ta zan kawo a littafi ko kuma da ka zan kawo to su malaman hadisi ba wai sharadin su bane ba cewa sai ka kiyaye abu da ka a'a kiyayewa kawai sai su ce adabtu menene adabtu kiyaye abu kiyayewa kuma iri biyu ce ko kiyayewa ta fuskan harda ko kiyayewa ta fuskan rubutu ya zanto kiyayewa ta fuskan harda tun lokacin da kaji an sanar da kai annabi ya ce kaza, lafazin da aka faɗa ma, kalmomin da aka faɗa ma, sentence din ba rigi ba ƙari, ka haddace shi yadda yake har lokacin da kai ma ka sanar da waninka. Wannan kiyayewa kenan. Akwai kiyayewa ta biyu, shine ta hanyar rubutu. Tun da aka faɗa ka san baka iya haddacewa, amma sai ka rubuta kuma ka kiyaye littafin a wajenka, gara ba ta ci ba, yara ba su ɗauka sun yi wasa ba, wani bai ɗauka ya yi wargi ya ƙara kalma ko ya rage kalma ba, ruwan sama bai dake shi ba, a yi ba gobara ya ƙone, yana nan har zuwa lokacin da ka zo ka sanar da mutane. To don haka kowane ɗaya cikin mazajen nan ana buƙatar ya zanto yana da adala, yana da zabti, wato kiyaye abu. Mun samu sharaɗa guda nawa kenan? Biyu. Sharaɗi na uku wajen ingantuwar hadisi shine ya zanto an samu ittisalus sanad. Lalle wani da yace ya ji ga wani ba ƙarya yayi ba, tabbas ya ji ga gare shi din. Shi ma wani da yace ya ji ga wani, lalle tabbas ya ji ga gare shi, har zuwa a je ga sahabi, har zuwa annabi ya ce kaza. Sharaɗi na hudu ya zanto babu illa, illa qadiha takadahu fi qabul hadis. Sharaɗi na biyar ya zanto babu shuzut. Wannan in mun ɗauki hadisi gaba ɗaya kenan da wannan sharuɗa. Amma dai in mun ce kawai sanadi muke bukata, sanadi shine ya zanto cewa duk kowane rawu yana da adala. To sanadi sai ya inganta. Matani kuma shi ma idan sanadi ya inganta ya so da dama, matani yana inganta. Sai dai ta iya zuwa matanin ya inganta ma ba za a yi aiki da shi ba. Saboda a sami illa ta shuzut. Wannan gaskiya maganganu ne masu zurfi haka da yawa. Dalibai dai yan uwana za su karu da su sosai da sosai, sauran jama'a sai su mana hakuri. A sami illa ta shuzuz. Menene shuzuz? Min shazza yashuddu shuzuzan, ko shazza yashuddu shuzuzan. Abin da ake nufi da shuzuz shine a samu mutum uku ko hudu sun yi tarayya wajen ruwaito hadisi su ce annabi ya ce kaza, sai a samu wani mutum ɗaya ya zo ya saba musu ya ce annabi ba kaza ya ce ba, ya ƙara wata kalma ko ya rage wata kalma, ko ya canja kai asalin abin da su suka faɗa. Mu buga misali, akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kare ya tsoma baki a ƙwaryar ɗaya daga cikinku, ya zubar da ruwan sannan ya wanke ƙwaryar nan so bakwai, falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab, ya wanke wannan koko har so bakwai, amma wankin farko ya sa ƙasa. Sai a samu wani ya zo ya ce annabi ya ce idan kare ya tsoma baki a ƙwaryar ɗaya daga cikin ku, to ya zubar da ruwan ya wanke ƙwaryar so bakwai, wankin ƙarshe ya sa ƙasa. An samu sabani ko ba samu ba? To sai mu kalla mu gani. Wanda ya ruwaito cewa wankin ƙarshe a sa ƙasa, amintaccen mutum ne, adali ne, mutum ne mai kiyaye abu, imma ta fuskan harda ko ta fuskan rubutu. Waɗanda suka ruwaito cewa annabi ya ce a wankin farko za a sa ƙasa, amintattun mutane ne kwatankwacin wannan, sai dai su sun zama su biyu ne ko su uku ne ko su huɗu. Su sun ce so bakwai, shi kuma ya ce wankin farko, su sun ce wankin farko, shi ya ce na ƙarshe za a sa ƙasa. To a ciki yanzu maganar wace ce za ta fi ƙanshin gaskiya? Maganar da mutum hudu suka yi tarayya wajen ruwaito ta, ko wanda mutum ɗaya ya kaɗai ta wajen ruwaito ta? Ta mutum hudu. Ka'idar malaman hadisi za a ce wani kai mahaddaci ne, amma babu yanda za a yi kai ɗaya ka cire waɗannan harda gaba ɗaya su hudu, gashi ko duk ajin ku ɗaya wajen harda ɗin. Saboda haka an fi maka tsammanin kuskure, tun da dai ɗan adam na iya yin kuskure, fiye da mu kuskurantar da mutum hudu saboda kai ɗaya. Don haka maganar su za a karɓa. Kaga wannan mutumin shi kadai ana iya karɓa hadisinsa, amma yanzu wata illa ta hana karɓa hadisinsa shine ya sabawa taron mutanen da suka fi shewa. To wannan shine shuzuz. Kaga matanin sahihi ne, sanadin sahihi ne, amma me ya hana a karɓe shi? A shuzuz. To don haka ya iya zantowa sanadi ingantacce, matani ma garau, amma illa ta shuzuz ta sa ki karɓan wannan matanin. Ko kuma annasakh ya zanto matanin ya inganta annabi ya faɗa, amma an shafe hukuncin wannan hadisin. Kamar da annabi ya hana ziyartar kabari, amma daga baya sai ya zo ya halatta, yace kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha, da can na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ci gaba da yi. Kaga wancan hani kenan an shafe wannan hukunci da sauransu. Sannan a da farko idan mutum ya sadu da iyalinsa matukar mani bai fita daga jikinsa ba, babu wanka a kansa, amma daga baya sai annabi ya ce matukar gaba ta haɗu da gaba wajabal guslu, wanka ya wajaba, ko da ka fitar da mani ko baka fitar ba, ita ma ko da ta fitar da mani ko da baka fitar ba. Ina fatan ka fahimta. Na'am, sai tambaya ta gaba. Na'am, wannan yana tambayar mutum ya sai kayan amfanin gona ya ajiye don saboda idan ya tsada ya sayar ya halatta ko bai halatta ba. Wannan shine abin da ake kira al-ihtikar, boye amfani don ya zo ya tsada, wannan bai halatta ba. Akwai dama kawai da za a iya baiwa mutum ta irin wannan, shine kamar yaya, kai ne kake da kuɗi a wurinka ko baka da buƙatar yin wani abu da su a halin yanzu, sai wani lokaci na gaba kana jin tsoron ka bar su a wurinka kiman su za ta ragu, ko kuma wani hadari na iya fara faɗa a kansu, sai ka sai wata kadara ka ajiye don saboda ya zanto kuɗinka suna kiyaye, lokacin da duk ka tashi wannan bukata da kuɗi sai ka sayar da wannan kadara don kuɗinka, don kuɗi ya dawo hannunka, wannan babu laifi ga mutum. Ko kuma ka yi zanto cewa kana daga cikin mutanen da suke da kyakkyawan niyya, kaka ya yi amfanin gona a Rahabajau, idan rani ya zo zai tsada kana da kuɗi sai ka ce amfanin gona mai yawa, nufin ka domin idan rani ya zo lokacin wahalar sa kai kuma ka sauƙaƙe farashinsa ka sayarwa da mutane cikin rahusa, to wannan lada kai, lada za ka samu. Amma idan ka saya don saboda ya kai lokacin tsada ka ci riba mai yawa, ka saye abu ka hana shi kai kawo a kasuwa aka nema duk aka rasa, sannan ka rinka fitowa kana sayar da shi don tsada, to wannan mutum yana cikin fushin Allah, yana cikin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mu. Na'am. Na'am. Baje ba. Na'am. Wannan yana maganar mutum ne yana tare da mahaifansa, kuma ya kasance suna yin waɗansu al'amurra na laifuka wanda shi ya san laifuka ne. Amma idan ya yi ƙoƙarin hana su ta hanyar faɗakar da su cewa ga abinda Allah ce, ga abinda Annabi ce, za su yi fushi ko ma wani lokacin su zage shi, zai daina ko ba zai daina ba. A nan gurin wannan ba zai hana ka yi musu wa'azi ba ko ka faɗakar da su. Ko da wani lokaci wa'azi ba shi ne illa ba, abinda ake so wace hanya ka bi lokacin da za ka yi wa'azin, wani irin uslubi ka yi amfani da shi, shi ne mutum zai zamanto an kasa karɓan wa'azinsa wani lokacin. Yaso da dama mutum zai zo da gaskiya guda ɗaya gaskiya ce, amma hanyar da ka bi wajen shigarwa jama'a, in ka bi gurɓatacciyar hanya sai mutane suke yadda da wannan gaskiyar, suke karɓanta. Kamata ya lokacin da mutum ya ga mahaifansa suna cikin waɗansu ayyuka na kuskure, kafin ya faɗi kuskuren ya gabatar musu da wani ihsani, wani kyautayi, wani abu da ke nuna jin ƙai gare su ta hanyar yi musu wata hidima, kuma ka kintaci lokacin da mahaifinka ke cikin farin ciki ko ita mahaifiya ke cikin farin ciki. Baba, akwai ko waɗansu abubuwa dama da nake so in faɗa tun kwanaki, amma dai ina kwan gaba kwan baya, kamar in faɗa kamar kar in faɗa, saboda ba na so in faɗa abin da zai so samu kare, musamman gashi musulunci ya haranta ɗaya bakanta mahaifansa ne. Sai dai kuma abin gaskiya ne, ina ganin zai amfane ka a duniyar ka da kiyamar ka. Duk abin da na san zan shuce ka, ni ba zai faranta mun rai ba. Da kaga wannan duk wata shimfiɗa ce kai, zai iya sakin zuciya ya ji menene saboda irin kalmomin da kai amfani da su. Sai ka sanar da shi abin, sai dai ta yi ni ne nake ganin kuskure ne, kila ba kuskure ba ne ba, amma dai ni dai a fahimta ta na taɓa jin malamai sun ce kaza. Kar ma ka nuna kai ne malamin, ko da ko kai ne malamin, dai shi zai gaya shi ya haife ka in kai malami, na ruwansu da matantarka. Amma dai na taɓa jin malamai sun ce kaza kaza kaza, ba kyau. Ya halatta irin wannan wurin ka yi ƙarya, ka faɗo wani malami da kake gani yana ganin girmansa, kamar su malam wane ma na taɓa jin kamar sun taɓa yin wa'azi a kan wannan abin da sauransu, ka shigar masa da wannan hanya. Ta hanyar irin wannan hikimomi sai Allah ya sa ya karɓa, ko Allah ya sa ta karɓa idan mahaifiya ce sauransu. Amma mutum ya kasance ba kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da mahaifansa, kawai so yake ji sun yi kuskure, ya ce babba fa abin nan da kai ka saba Qur'ani, ka saba hadisi, sai ma irin wannan wazin da ka ya saba Qur'ani ya saba hadisi, ba sauki a cikinsa sosai. saboda haka wannan hanya ce. Hanya ta biyu, kila mahaifin nan naka yana da yayye ko kanne ko abokane da yake jin lizamin su in sun ja shi, yana shiri da su, yana karban maganansu, ana yawan ganin su tare, sai ka bi ta kansu wajen shigar da wa'azi zuwa ga wajen mahaifinka, sai ka ga ya karba. Ko wani malami da kake ganin yana girmama shi, ko kai ka samu kasir din na wa'azi, ko da ba za ka iya abin nan kai tsaye ba, ka sa inda zai iya ji, ko ba da niyyar cewa ba wai sai ka ce ba ka kawo dan shi. Hanyoyi dai makamantan wannan, gwargwadon yadda mutum ya san alakar shi da mahaifansa, gwargwadon yadda ya san cewa ga irin maganar da zai faɗa musu, su yarda ko su yarda. Amma bai dace mutum ya faɗi kakkausan magana ko bakar magana ga wato ainihin mahaifansa ba. Na'am. Bismillah. Wa alaikum salam. Ya hakuri kafin wancan ya gama. Ba na ji sosai. Bismillah. Kula na saufa tun da ya fara ta wani ba. Na sai su tarbiya. Yana magana bisa da cewa wato mutum ne ya tashi a gida tun yana yaro har kai ga yaman ya girma yadda zai iya yin sana'a ko zai iya abin nan. Amma bai iyayensa ba su taɓa nuna masa cewa ga abin da ya dace kai ko ga abin da ya dace kai ba dangane da sana'o'i. Wannan kuskure ne ta wajen iyaye. Wajibi ne mutum ya tarbiyyanci iyayensa tarbiyya ta addinin musulunci, kuma ya sanar da su abin da ya halatta da wanda bai halatta ba, ta kowace irin fuska, ta fuskar addini da ta fuskar rayuwar yau da gobe. Amma ya kasance yaro ya tashi ya girma, shi ne zai zaɓar wa kansa abin da zai yi, mai kyau ko mara kyau. Illa iyaka, idan ya samu wani abu ya kawo gida, iyaye suna farin ciki, ba sa binciken wace hanya ya bi, ta halalce ko ta haramce. Wannan kuskure ne, idan iyaye suka haka sun yi sakaci ƙwarai da gaske. Layin tarbiyya yana daga cikin layin da muke kuskure a kansa ko muke wato ainihin sakaci da shi. Idan Allah ya baka yaya amana ce, ko da baka da kokobo, amana ce, kuma jari ne mai girman gaske. Baka san wanne ne zai amfane ka ba ko zai amfani al'umma, saboda haka sai ka kula da su. Yusuf da dama iyaye sukan ɗauka cewa in sun ɗauki ƴaƴansu sun kai makaranta ta boko da safe da yamma ta Islamiyya, yara sun dawo, kai ka gama nauyin da ke kanka. In ka samu musu abinci, in ba su da lafiya ka kai su asibiti, kana ganin ka kammala komai, ko alama ba haka bane ba har yanzu da sauranka. Agajin da makaranta za ta baka dan kankani ne, sauran aiki har yanzu na wuyanka. Kar ka dauka dan kai kashewa yaro kudin makaranta shikenan ka riga ka gama naka. Ka tuna cewa kai ne za ka biyo makaranta agajin farko wajen gyaruwar yaranka, saboda makaranta yara awa nawa suke a makaranta? Awa biyar zuwa shida ko in ya rade za su zo su yi awa nawa da iyayensu? Sauran awannin duk za su yi da iyayensu ne a cikin awa 24 da ake da siya tsakanin yini da dare. To saboda haka wajibinka ne ka taimaka. Makaranta na iya tsayawa ta yi ta koyar da yaro amana, rukun gaskiya, sanin ya kamata, da illar da ke kunshe cikin ƙarya. Uba ya zo ya rushe wannan darasin da makaranta ta yi na zangon tam guda ana karantar da wannan, ka zo ka rushe shi cikin minti ɗaya. Ta wuce hanya, yaro ya je makaranta, malam ya koya masa amana, ya koya masa rukun gaskiya, inna Allah ya amurku an tu'addul amanati ila ahliha ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Din yaro ya haddace wannan, ya haddace hadisin farko, hadisi na biyu, gaskiya, rukun amana, sanin ya kamata. Yana wasa a kofar gida, sai aka zo na cewa mahaifinka na nan, shi da kansa ya ga shigarka, sai yace eh, da yaje yace ka fito ana sallama, sai ka tambaye shi waye yake sallama, sai ya faɗa maka sifofin mutumin da ya zo yana sallama, sai ka ji ba ka da sha'awar ganin wannan mutumin, sai ka ce, ka je ka ce ba na nan. Shi kan sharan idan ya zo zai nuna cewa ƙarya ce, zai ce wai an ce baya nan, wai an ce baya nan. In mai wayo ne ma kenan, mara wayo zai ce wai ya ce baya nan, ya zo shirye kenan. Yanzu kaga duk abin da aka koya wa yaro a makaranta ka rushe shi cikin abin da bai kai minti ɗaya ba, ka je ka ce ba na nan, ka je ka ce barci nake yi. ka je ka ce aiki nake shi kuma ya gaba aikin kake ba. Daga nan gobe shi ma lokacin da duk aka zo ko kanin shi ne aka ce je ki kira wani ku ci abinci sai ka je ka ce bacci nake ya koya wajen ka. Saboda haka akwai bukatar iyaye su rinka zama tare da ƴaƴansu lokacin da ka warewa yara wani awa a yini da safe ne da yamma ne da daddare ne mai himma ya ribanci yaransa a lokacin asuba. Ka saba musu duk wanda sai kai shekara 7 zuwa sama. In dai sun kai shekara 10 misali maza lokacin da duk za ka tafi masallaci sallan asuba ka tafi da su. Yaran ko mata ka tashi su yi sallah a gida kafin ka dawo. Lokacin da ka je ka dawo daga sallah daga masallaci daga sallan asuba sai ka zo awa ɗaya ka ware ko minti 30. Wani karanta mana sura kaza muji, karanta mana sura kaza muji, me yake koya muku islamiya, karanta mana hadisi kaza, ko da kai baka fahimta. Ka tsaye su ka bata rai, sai a ga cewa za su dauka aiki baba ya iya komai, ko da baka fahimta. Amma dai su to balantana ce ma an kana zuwa makaranta zaka dan fuffuzgi wani abu. Kuma akwai wata hanya ta hikima, shine ko da irin sauraren rediyo ko kaset da za a rinka ji a gida ya kasance ka sayo kaset sir guda mai daɗin karatu ko na Sheikh Khalil Mahmud al-Husari ko na Abdulrahman al-Khuzaifi ko na Jabir ko na Abdul Basit ya kasance yara sun saba da jin shi, a saba musu da jin shi ko ba sa fahimtar me ake cewa ko ba su san cewa Qur'ani bane ba. Wata rana zaka ji suna bi ka tuna in waka ce zaka ji sun haddace, to haka kuma yin alherin ne za su haddace. Ya zanto kawai diyar suke gida su saba a gida za su ji kawai an danna kaset yana yi da sauransu. To irin waɗannan hanyoyin ka ware awa guda na fira kana kallon kowane yaro, magana ɗin nan kai saka koya yaranka magana ta baki sai ka koya musu, za ka ji yayi wani kuskure a cikin maganarsa sai ka ci abin nan. Misali kana tare da yara maza guda uku, ɗaya mace ita ce babba, lokacin da ta zo ta buga kofa wane ne wannan za ta ce ni ce. Gobe idan kananta ya zo a wurinta yake koyan magana, in ya bubbuga kofa ka ce wane ne wannan, zai ce maka ni ce shi ma, sai ka ce kai in namiji ne cewa zai ni ne. Ta hanyar haka ko da yaranka da kake magana da shi ka koya ɗanka, to wallantana sanin ya kamata da ababen da suka dace suna girma suna karatu sun gama secondary, to kuma kai za ka lura da hazaka da basira da kowanne inda ya fi karkata. In dai abin da ya fi karkata ta bangaren karatu abu ne mai kyau, ana da bukatun sai ka karfe shi a kai. Ka kuma in kuma kana ganin abin da ya karkata a kai shi ba mai kyau bane ba, sai ka ja hankalinsa. Ko musamman idan yaro ya kai shekara 17-18 yana da wahalan sarrafawa a wannan lokacin, har sai ya kai shekara 30 kafin kuma lokacin za ka fara samun akalarsa. Saboda yaro da ya kai shekara 17 yana sinil murahaka, yana kusa da balaga ko dai ko shekaran da ya kai balaga din nan, yana ganin namiji ne shi kamar kowane namiji a duniya, mai tunani ne shi kamar kowane abu. Ko kai ne mahaifinsa kar ka nuna cewa lalle ka zartar sa shi zaka yi, kirawo shi zaka yi, neman shawara zaka yi. Me ya shawaranka, me kake ganin ya dace ai kaza, ko da wani abin da ya shafe ka ai jarrabawa ce, ina son zan yi kaza ina son zan yi kaza, amma sai na ga ya dace in nemi shawaranka, me kake ganin ya abin nan. Sai gana wani ciccika wai shi ma ai ya zama babba an nemi shawararsa, eh shi ma ya kawo lokacinsa yayi. Zai fada ta yaro kyawu gare ta bata karko, lokacin da ya fada sai ka ji to ko da yake kai ka ce kaza, amma ni da ina tunanin da a ce kaza ne da a ce kaza ne kila zai funa ka din nan, amma ka je ka saki tunani kwana biyu ka zo ka fada mu, da ya dawo ba zai iya ture na ka din nan. Ai mai hankali ne shi, wai yana ganin kai kimanta shi, wannan kwana biyun da ka bace saki tunani da ya zo goyon bayan naka zai yi. Da haka sai rinka daukan ashe kai ba abokin adawarsa bane ba, kai gyaruwarsa kake so kuma kai ka mayar da shi dan adam. Amma yana shekara 17 wato tashin balaga na diban sai yana ganin shi mutum ne, kai kana ganin mahaifi ne, shi yana ganin shi ma ai namiji ne, yana da hadarin sarrafawa a wannan lokacin. Ka tambaye malaman tarbiya har sai lokacin da ya kai shekara 30-35 to hankali ya fara shiga jikinsa kenan, kuma yanzu ya fara auna al'amura. To ta irin waɗannan hanyoyi, hanyar shawara, hanyar zama da yara ɗin, hanyar tursasa su in sun je karatu na arabiya su dawo su je karatun boko, ko da ma'amala ta kallon bidiyo ka san wani irin kasa ne kamata su kalla. Yanzu nawa ne daga cikinmu suke da ɗakuna da suka warewa yaransu ko gida musamman na yaranka a ciki suke kwana, ciki suke komai, baka taɓa zuwa ka kai ziyara ka ga wani irin hotuna suke ajiyewa a ciki ba. baka taba leka album din su ka ga meye a ciki ba, amma ka kai ziyaran bazata ka je ka duba ka gani, ka dauki album din da yaranka ko yayanka suke da shi guda ɗaya ka dauka, duk hoto goma da ke ciki tara na yan mata ne, yan matan cikin gida da yan matan kasar waje, India, Turawa, hoto na tsara na fitsara su ne a gabansa. To kaga wannan dole sai ka bashi wani agaji ne yawan zama da shi lokacin da ake karatu a masallaci, sai ka ja su sai ku tafi tare da haka sai ka ga